من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Injimi wanda yake garin Maiduguri a jihar Borno a wannan haduwa tamu ta ranar Juma'a 6 ga watan Ramadan Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 inda muke cikin tafsirin suratu Yunus a jiya mun kwana akan aya ta 94 zamu kuma fara ta kan wannan aya din saboda mun karasa bayanin ta ba lokaci yayi mana halin sa amma kafin mu karanta ayat da zamu fassara akwai tambaya ɗaya da zamu ansa a gurguje wani ya rubuto yake cewa Ibn Arabi da muke magana a kansa jiya shi Ibn Arabi ake cewa ko Ibn al-Arabi akwai alif da lam a sunansa ko babu alif da lam to a duk wanda ya saurara a jiya ina cewa ibnu arabi akwai ibnul arabi akwai ibnul arabi da alif da lam akwai nakira akwai ma'rifa to shi wanda muke ta magana a kansa da wanda muke fadar irin aqidojin samiya ku shine ibnu arabi din ba ibnul arabi ba ibnu arabi shine muke magana a kansa shine wanda yake daga baya Ibn al-Arabi ya riga shi abin nan rayuwa a duniya kuma shi wannan ba maliki ne mutumin Falastin ne an afwan mutumin Qurtuba ne mutumin Andalus mutumin Qurtuba shine mai littafin tafsirin Al-Qur'ani sannan shine kuma wanda yake da littafin Al-Qabas شرح موطا مالك ابن أنس إلى دليل التفيد بندبا وأن شيل ابن العربي مالمي وأن يوانشي التفيد إلى بيئة أم بجسونا سا ابن عربي كما أنك جسونا سا يوانشي سي على التفيد سوفانشي طبعا تصور أن سونا سيكي سوا فهو دا قولي وسا أولا جالبا ذاك ابن عربي بكي مكانا با ابن العربي با
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
نعم الله ما أقول كن سلكي يجيب فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك تو إذن كاكسا تشكين شك جمد أبن دموك سوكر مكة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سيك تنبيو أن دسكي كرن تلتا في قبانك لقد جاءك الحق حقيقة دسكيا تازو مكة من ربك لأبيجنك فلا تكونن من الممترين don haka kada ka zama cikin masu shakka ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله kada ka zamo daga cikin waɗanda suka karyata ayoyin Allah fatakuna minal khasirin sai ka zamo daga cikin masu hasara ajiya mun ce wannan ayoyi da zamu karanta suna yin taliki ne ga abin da ya gabata a surar gaba daya bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo ko shubuhohi na ainihin mushrikai da amsa akan su ya kuma kawo mana kisoshin wasu daga cikin annabawa annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam sai kuma Allah madaukakin sarki ke taliki akan kissar gaba daya kisoshin gaba daya yake cewa annabin sa sallallahu alaihi wasallama fa in kunta fi shakkin idan ka kasance cikin shakka muka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya shakkar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa to sai dai wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubi din alqur'ani domin a nuna wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama girman maganar da ake yi mata idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganar wato maganar aka fuskantar da ita gare shi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke al'ummar sa za su ji girmanta duk lokacin da ka fuskantar da magana zuwa ga wani babba to na ƙasa da shi zai ji girman maganar sauraka Allah madaukakin sarki yana yin wannan muka ce kamar yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin lalle tabbaci hakika idan kai shirka la yahbatanna amaluka lalle tabbaci hakika aikin ka zai rushe kuma za ka kasance daga cikin hasararru babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai yi shirka ba to amma akwai bayani akwai gargadi ga waɗanda suke al'ummarsa cewa idan suka yi shirka aikin su zai rushe domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matsayin sa gashi abinda Allah ya faɗa masa duk matsayin sa a gurin Allah Allah ya ce da shi idan yayi shirka aikin su zai rushe to kai da kake wani da na ƙasa a cikin al'ummarsa zaka fi ganin girman maganar to shine wasu malamai suka ce a irin wannan uslubin ne Allah ya yi anan ce fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka in har kana shakkar abinda na aiko maka ko kuma a kai kana cikin masu shakka waɗanda suke tantaba suke kai kawo wajen su gaskata abinda Allah ya baka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka anan Allah madaukakin sarki yana gaya masa a bisa wannan fassara ya tambayi waɗanda suke ahlul kitabi za su zama hujja akan gaskiyar abin da Allah ya bashi mun ce Allah madaukakin sarki ya umarci a tambayi ahlul kitabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa a hankalci zaka iya cewa ai za su iya fadar za su iya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama tunda dai ba su yi imani da shi ba tunda dai har suna yakin sa to babu shakka za su zai iya tambaye su karyata shi muka ce a idan Allah ya ce a tambayi wane su ba da shahada ana nufin adalan cikinsu waɗanda suke masu insafi a cikinsu kuma kowa ya san cewa akwai waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi ibn Salam da jama'arsa babu shakka waɗannan idan aka ce a tambaye su bisa ga abin da suka karanta a cikin at-taura ko injila na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama za su fito da sifar sakalara za su bayyana wannan domin Allah ya faɗa mana cewa akwai sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da Allah ya saukar na at-taura da injila alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil waɗanda suka yi imani ko suke bin annabi wanda yake al-ummiyyi baya rubutu baya karatu alladhi yajidunahu wanda suke samun bayaninsa maktuban inda hun fi taurati wal injil yana nan an rubuta a wajensu cikin at-taura da kuma cikin linjila saboda haka sun san akwai wannan sifofi da annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi bayani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yayi shelarta kowa ya ji abinda Allah yake gaya masa fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ya kasance kuma babu wani wanda yake makarancin littafi da ya fito ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da hirsin su da matsalancin kwadayin su da su ga sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama amma ko ba a samu wani ya fito ya karyata shi ba kaga ita ma wannan gudar aya ce gudar shaida ce da take nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan gaskiya yake. Allah ya ce masa laqad ja'aka al-haqqu min rabbika, to haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka. Wannan jumla ita ma za ta kara tabbatar maka da cewa wannan magana da Allah ya yi ba wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da ita kai tsaye bane, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa gaskiya ta zo masa daga ubangijinsa. Waɗanda suke tantama suke inkari su suke buƙatar a gaya musu haka. Shi yasa Allah ba ya kawo da lamun tauki da qad litahqiq la qad ja'aka al-haqqu min rabbik, domin ya nuna muku cewa ana magana da waɗanda suke shakka din ne, ana magana da waɗanda suke inkarin ne. Shi yasa aka zo da mu'akkidat, abubuwan ƙarfafa magana, domin a ƙara kawar musu da wannan inkarin da suke yi. Allah ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbik, haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, kada ka zamo daga cikin masu shakka. Akwai bambanci tsakanin ash-shakku da al-intira a lugar larabci. Idan aka ce ash-shakku shine at-taraddud baina shay'ain, at-taraddud baina ihtimalai, kana kai kawo tsakanin ihtimali guda biyu saboda wata shubha, wato ka samu wani rikicewa, ka samu wani rudu. Abinnan haka yake ko ba haka yake ba, kana kai kawo ka yadda ko kakka yadda saboda shubhar da take kwakwalwarka, wannan shi ake cewa shakka. Al-ibtira kuma at-taraddud baina ash-shay'ain bila shubha, to ya dinga taraddudi yana kai kawo ya karba abu ko kai ya karba tare da cewa babu wata shubha, babu wata shubhar da take a zuƙa kwakwalwarsa wacce ta hada shi karba. To Allah madaukakin sarki ya gaya masa idan akwai mai shakka to a kafa masa hujja don a kawar masa da wannan shakka. Wanda kuma shakka ta kawu gabarinsa ya zama da baya da shakka, to kada kuma ya zama cikin mumtarida waɗanda kuma suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Farko aka yi maganar shakka, sannan aka yi maganar imtira, wato wanda yake da shakka to a kawar masa da shakka ta hanyar tabbatar masa da hujja. Fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qabl, to idan aka kawar masa da hujja shubhar da take kwakwalwarsa, ya kamata ya yi imani ya sadu da ya karba abinda aka gaya masa, kada ya zama kuma cikin al-mumtarina waɗanda suke kai kawo ba tare da shubha ba. An gane ko? Sannan Allah ya ce wa la takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah fatakuna min al-khasirin, kada nan kuma lalle haƙiƙa kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyin Allah. To shi da wannan mataki na uku, mataki na farko matakin shakka, mataki na imtira, sai kuma mataki na takfir. Mataki na takfir shine bayan duk ka gama gane komai, to yanzu ba batun kai kawo ake ba, kawai ka fito ƙarara ka ce kai baka yadda ba ƙarya ake. To kaga sai Allah ya ce to kuma kada ka zamo daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu. Bayan an gama musu bayani, an kawar musu da shubha, an kawar musu da taraddudi, to sai kuma su fito su ƙaryata. Haka akwai waɗanda suna shakka, akwai waɗanda bayan an kawar musu da shakka suna kai kawo, akwai kuma waɗanda ƙarara sun fito sun ƙaryata. To kada ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen mutane guda uku, la min ash-shakina wa la min al-mumtarina wa la min al-mukaththibin. To kasancewar al-mukaththib shine wanda ya fito qarara, ya nuna yake shi da yadda yake ya karkarya, sai ubangiji ya ce fatakuna min al-khasirin, sai ka zamo daga cikin hasararru. Waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suke faɗa da gaskiya babu shakka, waɗannan suna cikin tabarru, suna cikin hasararru. Allah ya ce
innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al-'adhab al-alim.
Naam, Allah ya ce innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun, lalle waɗanda kalmar ubangijin ta cancanta a kansu, ta tabbata a kansu, la yu'minuna ba za su yi imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin, ko da kowace irin aya, kowace irin hujja za ta zo musu, ba za su yi imani ba. Hatta yarawul azab al-alim, har sai lokacin da suka ga azaba mai tsanani suka ganta ga dangadan ra'ayin ayi. To Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a cikin al'ummarsa akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta musu rabo za su yi imani da shi, akwai kuma waɗanda Allah madaukakin sarki bai rubuta musu rabon za su yi imani da shi ba. Haka Ubangiji ya riga ya hukunta tun fil azal, kowane ɗan adam Allah madaukakin sarki ya bashi kunya, ya bashi dama, ya bashi kudura, ya bashi ikhtiyari da mashi'a sai ya zaɓi abin da yake daidai ko ya zaɓi abin da yake ba daidai ba. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ubangiji ya ba wa mutum wannan dama sai ya zaɓi abin da yake shine gaskiya, domin ya wadata shi da hankali, bai cire masa hankali ba. Duk wanda aka cire wa hankali to an ɗauke masa alƙalin. Don haka Ubangiji ya ba shi al-isti'dadat wal mawahib, damammaki wanda za su ba shi ikon ya gane abinda ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To wasu sun yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su, saboda haka sun gane abinda ake gaskiya sun bi shi. Wasu kuma gaba ɗaya sun aje wannan damar, sun dankwame ta, sun ki amfani da hankalinsu, don haka sun kasa gane abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana tasliyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwantar masa da hankali, yana nuna masa kisoshin Annabi Musa da Annabi Nuhu alaihi salam, na masa kisar Annabi Nuhu alaihi salam daga cikin mutanensa akwai wanda suka yi imani, wanda su ne ɗan kaɗan, ma amana ma'ahu illa qalil, ɗan kaɗan ne suka yi imani da shi. Haka nan cikin mutanen Annabi Musa su ma ɗan kaɗan ne suka yi imani da shi, babu waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan zurriya daga cikin mutanen, sai ƴan shabab samari, sai wannan sahara da suka yi imani bayan sun ga mu'jizar Annabi Musa alaihi salam wanda ta fi ƙarfin su. To don haka shi Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kada ya damu, sunnar Ubangiji haka ta gudana. A cikin bayansa akwai waɗanda ya hukunta musu da sa'ada, akwai kuma wanda ya hukunta musu shakawa. Waɗanda aka hukunta musu shakawa duk iya bayanin ka babu yadda za a yi ainihin su karɓi gaskiya, duk yadda ka kai ga bayani innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna, waɗannan da kalmar Ubangijinka ta riga ta gaskata a kansu, Ubangiji ya riga ya musu tambari cewa su ba ƴan aljanna ba ne, su ƴan wuta ne. To waɗanda duk yadda ka kai ga ainihin bayani, ga gargaɗi, ga tsoratarwa, wannan ba zai sa su ji komai a tare da su ba. Kamar yadda Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun, ayoyi da gargaɗi da masu gargaɗi, wannan ba za su wadatar da mutanen da ba za su yi imani ba. Wa in yaraw ayatan yu'ridu anha wa yaqulu sihrun mustamir, duk sanda za su ga aya, wata hujja, wata mu'jiza, wani gudan dalili da yake nuna gaskiyarka, to za su kawar da kai su ce ai wannan ba tsafi ne. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, babu wata aya, babu wata mu'jiza, babu wani dalili da zai zo musu daga Allah, face sun kasance masu kawar da kai daga wannan. Kamar yadda Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun, ayoyi da dama waɗanda suke gani, mu'jizozi da dama waɗanda suke gani a sama da ƙasa, suna ta wucewa ta kan waɗannan mu'jizozin amma ko ba za su yi imani ba. Haka Allah maɗaukakin sarki ya hukunta, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim, waɗanda suka kafirta ba za su yi imani ba, sawa'un alaihim daidai ne a wajensu, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ka yi musu gargaɗi ko ba ka yi musu gargaɗi ba za su yi imani ba. Kuma wannan shi ne abinda Annabi Musa alaihi salam ya faɗa, ya ce a cikin addu'ar da ya yi, yake cewa rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani. To kana da koyi da Annabi Musa, yadda shi ma Annabi Musa ya fahimci haka, mutanensa akwai wanda za su yi imani, akwai wanda ba za su yi imani ba. To kai ma ya kamata ka koyi wannan daga cikin darasi ko kuma fa'ida da za ka samu daga kisar Annabi Musa. Allah ce walau ja'atkum kullu ayati, kowace irin aya za ta zo musu, kowace irin aya zaka zo musu da ita ba za su karba ba ba za su yi imani hatta yarau al'azab al'alim sai lokacin da suka ga azabar al'alim sai lokacin da suka ga ainihin gaskiya karara sai lokacin da mutuwa ta zo duk wani kafiri lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya ji a jikinsa cewa lalle abin da ya yi a duniya ba bisa gaskiya yake ba lalle sai ya fahimci haka sai ya yi nadama sai ya yi kaicu sai ya yi da nasani lokacin da mutuwa ta zo masa kuma a lokacin wala ta hina bandami abinda yake nadama a lokacin ba zai yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba walaysa fi tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walallazina yamutuna wa hum kuffar wanda duk mutuwa ta zo masa ya shiga gargara to tuban sa ba za a karba ba kamar yadda wanda ya mutu a ranar gobe kiyama ba zai ce ya mutu yana tasiri a ranar gobe kiyama ba zai ce ainihin ya dawo musulmi ba ko ya yi imani a karbi imaninsa Allah madaukakin sarki ce falaula
falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauman yunusalam ma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
نعم الله يقول فلولا كانت قرية آمنت وتباب وتأل قرية wacce ta yi imani fana fa’aha imanuha imanin ta ya amfane ta illa kauma yunusa sai mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka yi imani ka shafna anhum azabar khizi sai muka yaye musu azaba ta wulaƙanci fil hayatid duniya a rayuwarsu ta duniya wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su daɗi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi nuhu annabi Yunus alaihi salam cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'liqin da ake yi ta'liqin da ake yi shine waɗanda Allah ya rubuta musu imani duk yadda ta kai ga musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani din kamar yadda mutanen ƙarya annabi Yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani Allah ya karɓi imaninsu duk da cewa annabi Yunus alaihi salam ya yi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin furfushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai ya musu wannan baiwar ya karɓi imaninsu duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karɓi imaninsa ba amma su an karɓi imaninsu sai suka zama togaciya daga ƙa'ida ta gaba ɗaya daga ƙa'ida ta bai ɗaya ƙa'ida ta haɗa dukkan wata al'umma da bata yi imani ba yayin ta zo mata gadan-gadan karɓar imaninta kamar yadda ba a karɓi imanin ainihin Fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata haƙiƙa ya halaka a lokacin da ya yi imani Allah bai karbi imanin sa ba yace al'ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da barna ka zama cikin mabarnata inkarin imanin da yayi aka nuna masa ya makaru amma ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah ya karbi imanin sa annabi Yunus alaihi salam shine Yunus ibn Matta wasu suna cewa matta din sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abinda ya zo a cikin sahih al-bukhari matta din sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba yunus ibn matta Allah ya aiko shi a cikin mutanen nainawa nainawa gari ne a cikin lardin mawsin al-mawsin lardi ne na arewacin ƙasar iraki arewacin ƙasar iraki a wannan lokacin akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun su ne suke mulki a gurin kuma kun san cewa Bukhtanassar ya je ya yaƙi abin nan banu Isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaki banu Isra'ila a Baitul Maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaki kursuloni daga cikin banu Isra'ila wanda suka zo nan Babila a wannan yanki na Mosul suka zauna a matsayin kursuloni kuma suka hayayyafa ma da zama da akwai tsalalan tsarin kitabi a gurin to annabi Yunus Allah ya aiko shi cikin wannan gari na Nainawa a cikin garin Mosul a lardin Mosul cikin kasar Iraki lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi wa mutanensa wa'azi su kan gari suka ce ba za su yi imani da shi ba za su yarda da shi ba shine ya yi musu addu'a ya gargade su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana 40 idan ba su yi imani ba azaba za ta cike su sai ya kasance ba su yi imani abin nan a kwana 35 ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa ga shi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikinsu harkar gabansu kawai suke yi kwana 35 ya wuce mutanen nan ba su yi imani ba sai ya fita a fusace wa zannu li idhhaba mughadiban wa zanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي يونس شين ذا النون نون شين كيفي لو كتند يفتا يبود يبرس الله ما أوك تنسل كي يابا متسل تأتي في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أتو النبي يونس يا كسنتي دك تكيم منزل. لو كتشين ده يفتع يبودو كمر يد باوا يك يبودو يبوجي وعبين جزء. هاك عبين جزء يصير أن تبودن ده يونس يد على القرية سا. إذ أبقى إلى الفلك المشهور. Yadda ta jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da fasinja an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen na alfinikiyun wanda suke zirga-zirga wajen ɗaukar mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su ɗauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ya batsi da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashhur an cika shi an gaba lodi saboda haka sai doji ya yi wa jirgin rawa dole ne a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wa zuwa za a jefa a ruwa to shi ne kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shi ne kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallon reni tunda da an kai wa wani kallon reni kaga shi za a jefa kowa a kafe yake da ƙafafuwansa haka ga to kuma za a halaka ne gaba ɗaya aka ce to sai a yi ƙura'a to shi ne aka yi ƙura'a sai ya kasance annabi Yunus alaihi salam ƙura'an na faɗa a kansa aka yi har sau uku ka san irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya yi rutu aka yi na biyu zai rutu na uku ya ce to shi ke zai haka ubangiji ya yanka masa fasahaba fa kana min al-mudhhadin mudhhadin fil al-maghlubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su ƙura'a ta haukan su saboda haka sai suka jefa shi ruwa falta kama hudu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loba da shi Allah ya ce falta kama hudu sai ya loba da shi za ka je ya haɗe shi bai karya ƙashinsa ba bai tauna namansa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi kwana 40 wasu ce a kwana 4 yayi wasu ce kwana 7 wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abin da ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i fa laula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm al-ba'th ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yayi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi mutane a fito da shi daga cikin wannan to shi da yayi tasbihi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa nabadhlahu bil ara'i wa huwa saqim to ga nan sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku
bai da lafiya domin wanda ya zauna wadannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya, amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayu ba. Saboda haka sai ya abin fa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin, muka fitar masa da bishiya ta abin ta kankana domin ya samu abin da zai faki ya samu kuma abin da zai sha. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidu fa amanu famatta'nahu ila hin, sai muka aika shi zuwa ga mutane 100,000 ko kuma sun dara haka, wato sai Allah ubangiji ya ciko ya koma cikin alƙaryar da ya baro. Saboda haka da yaje sai suka yi imani ubangiji ya kyale su har zuwa wani lokaci kamar yadda ya kaddara mu kowa ya karɓi ransa a lokacin ajalinsa. To shi da Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'ummarka akwai wanda wannan nahama din zaka riske shi, kuma haka ta faru. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo fatu Makka, ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin Makka a lokacin duk sun karɓi musulunci. Wato ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da runduna wanda da ba su yi imani ba, da ƙarshen su gaba ɗaya ya zo lastasalahum, tunda rundunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita fatu Makka ba za su iya gaba da ita ba za su iya rukumawa da ita ba. To amma sai Allah ya so su da rahama, sai ba su tsaya sun yi tirjiya ba. Lokacin da Annabi ya je fatu Makka, kafiran Quraisha ba su yi wata tirjiya ba, kawai sai suka sadu da suka sallama. Annabi ya ce to kada a taɓa kowa, man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin, wa man dakhala baytahu ablaqa ala nafsihi fa huwa amin, wa man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin. Duk wanda ya shiga gidansa ya kulle to a kyale shi, duk wanda ya shiga masallaci ya fake da masallaci a kyale shi, duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi. Kaga wannan siyasa ce ta mulki a lokacin, zai ji cewa an girmama shi, ce duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi. A lokacin ne duk suka yi ta imani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi ne Abdullahi ibn Khabal, shi wannan ya ƙi saduda, ya ƙi sallamawa, ya ci gaba da turjiya, ya je ya riƙe astarul Ka'aba. A lokacin ya riƙe abin nan rigar Ka'aba a yadda suke yi a jahiliya, idan mutum ya yi aika ya gudu wai kada a taɓa shi sai ya je ya rungume Ka'aba. To yana zaton har yanzu jahiliya za ta yi amfani, da haka sai ya je ya rungume Ka'aba. Annabi ya ce a zaƙulo shi, a fito da shi kuma aka kashe shi. To in ban da shi babu jinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin Makka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru ya ce to me kuke zaton zan yi da ku, me kuke tsammanin yanzu zan yi muku, domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga Annabi da sahabbansa, da musgunawa da ƙeta da mugunta da suka yi masa, duk sun san tarihin. Yanzu ga su a hannunsa, ya ce to me ye zaton ku zan aikata da ku, ma zannukum anni fa'ilu bikum, me ye tsammanin ku yanzu zan yi muku. Sai suka ce khairun akhun karim wa ibn akhin karim, alkhairi muke tsammanin kai mana, dan uwa ne kai mai karamci, kuma dan uwa mai karamci. Sai yace idhabu fa antum khulaqa la tasriba alaykum alyawm, ku tafi duk an sake ku, duk kun zama yantattu a yau, babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma akan ku a yau. Saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokaci. Kaga wannan yanayin nasu yayi kama da yanayin mutanen Annabi Yunus, wanda su ma ga azaba ga dangadan ta zo musu, amma Allah ya karbi imaninsu. To su ma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa, amma duk da haka sai ya musu afuwa. To wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba, al'afu inda al-maqdira, lokacin da ka kamba abokin gabanka ka cin masa, ya zama na kana iya yin ko menene da shi, ya zama a tafin hannunka, shi kansa ya karaya, ce to me kake tsammani yanzu zai faru gare ka, babu shakka idan su za su fito yana jirin ya ga kawai me za su yi masa, sai ka ce to je ka anya kai maka. To irin wannan afuwa din ita ce abin yabo, ba bayan an fi karfin ka ba kai afuwa,
an fi karfin ka ba yadda zaka kace to na yafi ne ka yafi to na'am yafi wata yi in ka yafi yafi wanda kai tayi amma kuma ba abin a yaba maka bane a ce ka yafi ai inda a ce ka cikin masa ne aka ga ka kyale shi to shine za a ce eh lalle yafi wata gaske ce amma abinda ba kai ka fi karfin ka ne ba yadda za ka yi da shi in ma ka kara tabo shi zai kara sai ka ce to ka yafi to shi da Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa laula kanat qaryatu babu wata alqarya amanat da tai imani yayin da azaba ta dufo ta gadangada fa nafa'aha imanuha kuma imanin da tai ya amfane ta illa qauma yunus sai mutanen Annabi Yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin kuma imanin nan ya amfane su lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayati ad-dunya a rayuwar su ta duniya to shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira ko har da ta lahira anan Allah ya ce fil hayati ad-dunya a nan duniya kenan ta yiwu a lahira Allah ya kama su amma ayat da take cikin suratu Saffat wanda muka karanta tana nuna an yaye musu azabar ta duniya da ta lahira an karbi imanin su domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mata'nahu ilahi kaga sun yi imani idan ko mutum yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa a yaye musu azabar su a yaye musu azaba ta lahira don haka mutane Annabi Yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imanin su wannan shi zai nuna maka bambancin su da Fir'auna kaga shi Fir'auna kasancewar imanin sa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba a yaye masa azaba ba dan ya mutu a cikin ruwa kawai Allah ya ce fa yawma nurjika bi badalika jikinka kawai za mu fita shi ma dan ya zama aya dan ya zama dalilin cewa ka fa mutu dan banu Isra'ila sai ya cewa ba mutuwa kai ba kana can kana bin Annabi Musa da mutanansa to dan ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kana amma kam ya samu ku buta bai samu wannan ku an gane ku bai sabu wannan kubuta ba sabanin mutanen Annabi Yunus alaihi salam kasancewar imanin su na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ilahi sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ba'ana har lokacin da da mutuwa ta zuwa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama kwai hadisi a cikin sahih muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abin da yana tafiya zuwa hajjin sa ta ban kwana a lokacin ya zo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kazazzabo sunan shi wadin azrak abinda ake kiransa da shi kenan sai ya ce ka anni anzuru ila musa habiqan min as-saniyya wa lahu ju'arun ila allahi bil talbiya shi ana nuna mun kamar ga annabi musa ne ina ganin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana karaji ba ya daga muryar shi da talbiya yana talabbaik allahumma labbaik kuma da karfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo nan ba ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham shi ne sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka anni anzuru ila yunusa ibn matta على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة
yace sai gashi kamar ana nuna muku Yunus ibn Matta yana bisa taguwar saja wacce take kosasshiya mai cike da nama alaiha jubbatun min su alaihi jubbatun min su yana sanye da alkabba ta sufi ta gashin dabbobi sannan khudamu laqatil khulba wato linzamun taguwar tasa na ainihin kabari malamai suka ce tayu a nan Allah maɗaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana ganin sanda annabi Musa da annabi Yunus suka yi hajji an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda za ka ga hoton bidiyo haka aka ɗauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abin hawansa ya zo hajji wanda yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi hajji kuma Allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abin hawansu wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bayahudi ya zo gurin shi kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yana cikin Sahih al-Bukhari wani bayahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bayahudan bai ji daɗi ba sai ya ce la wanda zistafa Musa ala albashar na rantsi da wanda ya zaɓi Musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin madina musulmi yana gefe a kasuwar da ya ji wannan bayahuda yana wannan rantsuwar yana cewa la wanda zistafa Musa ala albashar sai ya taso a buge ya zo ya gaura ma wannan bayahudan mali ya tsinke shi da mali yace ataqulu wallazi istafa Musa ala albashar wan nabiyyu baina azhurin ya ka rada fada cewa Allah ya fifita Musa akan mutane alhalin manzo Allah annabi yana cikin bayhudan nan sai ya kawo kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai to shi ga abinda aka yi masa shin ba yadda zimma shi ba kafirin amana bane ba yadda ahad ba yadda alkawari da yarjejeniya na ba za a cuce shi annabi ya tambaya mai ya faru sai ya gaya masa annabi ya fusata shi ne yake cewa la tufaddiluni ala Musa kada ku fifita ni akan annabi Musa alaihi haka nan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min Yunus ibn Matta kada wani ya ce ni ne mafi alkhairi sama da Yunus dan Matta malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu tilka rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd wasu sun fi wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya shine mafificin annabawa duka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci kamar akwai tawaya ga su waɗancan annabawa da aka fifita shi a kansu sai ce to kada a sake irin wannan amma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi ne yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya saboda ka shugaban annabawa ne duka amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tawalu baya san irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi saboda ka annabi ya ce kada wani ya ce ana khairun min Yunus ibn Matta musamman ma idan wani ya hararo irin abinda aka yi aka ce ya bar mutanensa a kusace wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa ko kuma wani shi ba annabi ba ya yi kafafar cewa ya fi Yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba annabi ya ce to kada bawa ya bar haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
الله بقى تنسل كيكي ولو شاء ربك دا أبنججنك يا قدامة لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا ودن سكي دورا أساغ بعد ينسي أتتري دا سيدي بعد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ashe yanzu kai zaka tilastawa mutane ne har sai sun zama mu'mini wato Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk hirsin da kake da shi da kwadayi da fadi tashin da kake tai na kaga cewa mutane sun yi imani ba fa za su yi imani ba sai Allah ya so su da imani kada ka matsa wa kanka kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanen ka su yi imani da Allah ka bafu nafsaka ala la annaka bafu nafsaka Allah ya kunu mu'mini za ka kashe kanka ne dan ba zama mu'mini ba kada wannan fadayin naka ya sa ka wahalar da kanka domin imani da rashin yin sa wannan duk tawfiki ne daga Ubangiji Ubangiji shi ya halitta halitta ya raba su biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da ya halicci halitta ya jimki-jimki ya ce ha'ula'i ila aljannati fala ubali wannan jimkin aljanna za su ba tare da na damu wa ha'ula'i ila nari fala ubali wannan kuma za su tabi wuta kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna 999 kuma duk ɗan wuta saboda haka kakka damu dan ba su yi imani ba Ubangiji ya riga ya kaddara wannan a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar gashi ya ba su ita sun ki amfani da ita sai Ubangiji ya ɗabi a kanta tunda sun ki amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da harmagaga da harigido ba za su yi imani ba ya ce walau sha'a rabbuka da Ubangijinka ya so da amana man fil ardi kulluhum jami'a wannan mashi'a ce kauniya qadariya mashi'a iri biyu ce akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya qadariya akwai kuma mashi'a shar'iyya akwai abinda ubangiji ya kaddara shi yake san shi yana san abu in kai shi zai baka lada wannan mashi'a ce shar'iyya